This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 22 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon. Tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya fito gangamin yaki neman zaɓe a karo na farko a bayyanar jama'a cikin tsatsauran matakan tsaro tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya. Sannan mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zaɓe Tim Walz da tsohon shugaban kasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka yi jawabai a babban taron kasa na jam'iyyar a jiya Laraba rana ta uku a birnin Chicago.
Kanan labaran kenan.
Thank you first of all to Vice President Harris. Thanks for putting your trust in me and for inviting me to be part of this incredible campaign.
Muryar dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar Democrat kenan Tim Walz yayin da yake jawabi a Chicago a babban taron jam'iyyar a wuni na uku. Iyalai da dangi na sarkin Gobir mai martaba Isa Muhammad Bawa da ma al'ummar daular Gobir na ci gaba da nuna alhini akan rashin sarkin wadda ƴan bandiga suka kashe bayan ya shafe sama da sati uku a hannunsu.
Mutuwa a wangar ta shigo ta shigo mana cikin tashin hankali tun da muke a duniya ba mu taɓa shiga tashin hankali ba kamar irin wanga. Muna roƙon Ubangiji duk wanda ya sanadin faɗa ta cikin wannan hadari Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya ka hamu shi daira.
Kamar kowace safiyar Alhamis, yau ba muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu. Har yau dai shirin na duba batun dokokin kare haƙƙin ƙananan yara a Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon yayin da Isra'ilar da mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran suka yi musayar wuta a takan iyakar a jiya dinnan Laraba. Daga bisani a jiya Laraba din, shugaba Joe Biden na Amurka da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho kan barazanar da Isra'ila ke fuskanta. Shugabannin biyu sun tattauna kan kokarin da Amurka ke yi na tallafa ma Isra'ila kan abin da suka kira dukkanin nau'ukan barazana daga Iran, ciki har da kungiyoyi masu nasaba da ita irin su Hamas da Hezbollah da kuma Houthi wanda zai hada da girke sojoji da kayan yaki da Amurka ke ci gaba da yi a yankin, a cewar fadar White House. A karo na farko da ya fito gangami tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya, Donald Trump ya hau mumbari a bayyanar jama'a a jihar North Carolina don ya yi jawabi kan batun tsaro a kasar a matsayin wani bangare na zagaye da zai yi na tsawon mako guda a fadin kasar don kawar da hankalin mutane daga 'yan jam'iyyar Democrat da babban taron su na kasa. Saura kwanaki 76 muci zabe a wannan jiha kuma za mu ci kujerar fadar White House, a cewar Trump a dandalin Aviation Museum and Hall of Fame da ke North Carolina. A mumbarin da aka yi ma gabansa kariya da gilashin da harsashi bai ratsawa, an kuma zagaye filin wurin da wasu kwantenonin zuba kaya don samar da ƙarin shamaki da kuma toshe duk wani buɗi na hange daga nesa. Har ila yau an girke jami'an tsaro dauke da bindigogi a kan rufin jiragen da ke kusa da wurin taron, inda aka girke wasu tsaffin jiragen sama a bayan mumbarin da kuma wata kirkikiyar tutar Amurka. Mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zabe Tim Walz da tsohon shugaban kasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka yi jawabai a babban taron kasa na jam'iyyar Jelarba a Chicago a rana ta uku na wannan taro na tsarirriyar hanyar gabatarwa da kuma tallata sabuwar yar takarar shugabar kasar jam'iyyar Kamala Harris da kuma irin kiraye-kirayenta ga masu kada ƙuri'a. Walz, gwamnan jihar Minnesota, wanda magoya bayansa ke masa ganin mai sauƙin kai, malami, koci kuma mahaifi, ya gabatar da kansa ga 'yan ƙasa, ya miƙa babban saƙon yaƙin neman zaɓensu da kuma maudu'in daren jiya ɗin na cewa muddin Donald Trump ya samu wa'adi na biyu, to zai tauye nau'ukan 'yancin jama'a. Daren na uku na wannan babban taro shine farkon sauyi daga salon kazar-kazar da aka yi ta yi har zuwa daren ranar Talata zuwa maudu'in da masu shirya taron kewa lakabi da gwagwarmayar kwatan 'yancinmu. Kamala Harris dai na nuna cewa tsohon shugaban kasa Trump na barazana ga tsarin demokaradiyyar ungurungum da kuma 'yancin zubar da ciki da dai sauransu.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin mu kai ga babban taron jam'iyyar Democrat ta nan Amurka, iyalai da dangin sarkin Gobir mai martaba Isa Muhammad Bawa da ma al'ummar daular Gobir na ci gaba da nuna alhini akan rashin sarkin wanda 'yan bandiga suka kashe shi bayan ya shafe sama da sati uku a hannunsu. Yanzu haka 'yan Najeriya na ci gaba da nuna alhininsu akan rashin marigayin wanda Allah ya yi wa cikawa duk da kiran da ya yi na a ceci rayuwarsa kafin ya bar duniya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Sunana Umar Aliyu Ajiyan Gobir, mai magana da yawun majalisar masarautar Sabon Benin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cikin iko ne da iyawa ta yi yawa shugabanmu, obanmu, jagoran ƙasar Gobir gaba ɗaya rasuwa. Da fatan Ubangiji Allah shi mishi rahama, shi da shi ya yi mishi dukkan kure ne. Sannan waɗanda suka yi dauki nauyin waɗannan abubuwa sun kai ne, su kuma su zauna ga su ga duniya. Kuma mu a madadin dukkan sarakunan da akwai na majalisar masarautar Gobir, suna miƙa ta'aziyyar su ga iyalan mai martaba sarkin Gobir.
Da misalin ƙarfe 10:30 na daren jiya Laraba ne dukkan dangin marigayi sarkin Gobir suka tabbatar da cewa sarkin ya bar gidan duniya.
Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nan mai magana ne kanin shi ne kuma marafin Gobir hakimin Sabon Benin, domin mun tura wakilanmu sun je su kai mu mutanen nan 'yan ta'addan nan kuɗin fansa. An je da kuɗi miliyan 60 da babura guda daya. Bayan inda an kai alkawari da su an je gurin, ana zuwa wurin suka zo da kabiru suka nuna cewa Allah ya yi mu mai girma sun kan gobe da su a kan jiya kuma sun danne shi a wurin.
Tunda misalin karfe 2 na rana ne aka fara samun labarin rasuwarsa ta hannun magajin garin Gobir Shu'aibu Gwanda Gobir.
Yanzu muke samun labari daga Shinkafi ta hannun magajin Shinkafi. Shi ya yi min confirming wannan, ya ce ya aika tunda ake magana da mutanen nan wanda ya je ya iske gawan sarkin Gobir jiya da al'asar aka harbe shi.
Sai dai duk a lokacin danginsa ba su sallama suka tabbatar da kisansa ba, kamar yadda ɗansa Sirajo Isa Bawa turaken Gobir yake bayani.
A'a, wayannan ba su da tabbaci suna Sokoto. Kuma still yanzu muna communicating da wayanda sun kace wurin nan, sun ce saura kaɗan. Yanzu na yi magana da su, sun ce min saura kaɗan da Allah mu ƙara haƙuri. Sannan kuma shi ɗayan ya nuna min, wanda aka communicating da waya ce, ya nuna min wallahi wallahi ya nuna rasuwa, ya ce ya ji muryar shi.
Bayan tabbatar da rasuwar tasa, iyalansa sun samu kansu cikin rudu da tashin hankali a cewar wasu daga cikinsu. Hajiya Umma ita ce mai ɗakinsa da ta bayyana cewa
rasuwa ta yanzu sai dai mu yi haƙuri da ɗa, duka 'yan uwa kowa shi haƙuri. Allah shi ya yi mishi kurakurinsa, Allah shi sa ya huta.
Ita kuwa Aisha zaman ɗaya take ga sarkin.
Mutuwa ya wangar sai shigo ta shigo mini cikin tashin hankali, tunda muke a duniya ba mu taɓa shiga tashin hankali ba kamar irin wanga. Shi a komi na mu, karatu na komi na, ya aurar da ni, inda lura ta same ni shine ke gidan Hadiya ta yi mu ko yana da ko baya da dan ya roha mana asiri tunda yake a duniya bai taba ni abin da ya bata min rayuwa ba muna roƙon ubangiji duk wanda ya sani dan fada ta cikin wannan hadari Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya ka har mu shi daira
al'umma dai a sabon birni na ci gaba da zaman zulumi tare da jaddada yin kira akan matsalar rashin tsaro duk da yake sun jima suna kiran ba a yi komai ba har ta kai ga cin rayuwar sarki
wannan abin ya yi muni don haka muke ƙara kira gwamnati ta kawo mana dauki a wannan yanki namu na gabacin Sokoto domin waɗannan mutane suna wan ƙarin da mu ya kullun abun bukin suke kullun karuwa yake idan abu ya faru kuma a maimakon a dauki mataki akai babu wani mataki da aka dauka sai dai jiran me zai sake faruwa kullun kashewa akai akama akashi akama akashi talakawa guda nawa a cikin dokar daji wanda sun kama sun daure mata guda nawa
yan Najeriya dai yanzu haka suna ci gaba da nuna alhini akan wannan lamarin kamar yadda suke tawallafawa a shafukan su na sada zumunta na yanar gizo tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar na daga cikin muhimman mutane da suka yi Allah wadai da jan kafa da gwamnati ta yi har wannan lamarin ya faru kamar yadda shafin gidan radio BBC ya wallafa daidai lokacin hada wannan rahoto babu hukumar da ta fito fili ta yi magana ko ta'aziya akan rashin basaraken Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
da gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya
to baba sakatariyar hukumar dakile yaduwar makamai ta Amurka Mallory Stewart ta fara ziyarar aiki a Najeriya inda batutuwan makamai masu guba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da zama babbar barazana a yankin Sahel na yammacin Afirka suka fi dauki hankalinta a wannan ziyarar da ta kai Najeriya inda ta yi bayani kamar yadda wakilin muryar Amurka Hassan Maina kaina ya aiko mana cewa
we discuss what our bureau really is here to focus on which is hearing the Nigerian voice
sakatariyar hukumar shawo kan yaduwar makamai ta Amurka Mallory Stewart yayin da take jawabi a ofishin jakadancin Amurka dake nan Abuja dangane da ziyarar aiki da take yi a Najeriya inda ke cewa ta gudanar da tattaunawa da masu ruwa da tsaki dangane da inda alƙiblar hukumar ke sa gaba tare da sauraron ƴan Najeriya da irin damuwar da ake da shi da za a yi aiki tare don marawa faran hula da jami'an tsaro wannan shine abin da muke yi a kasashen duniya a saboda haka wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka magantu akai shine yadda za mu yi aiki don jin ta bakin bangaren Najeriya wurin yadda za a yi kyakkyawar amfani da kirkirarriyar fasaha wato AI a dukkan sojoji a kuma tabbatar da amfani da kirkirarriyar fasahar ta bin ka'idoji da sharuɗan ƙasa da ƙasa tare da la'akari da son rai irin na dan adam da kuma sanin cewa hakan wani lokaci na da matukar hadari
lead a conversation for the region
a gaida Hassan da wannan rahoton sakatariya Mallory Stewart dai ta buƙaci Najeriya da ta yi kyakkyawan jagoranci kan wannan al'amari a yankin da ma kewaye a ƙarshe an zargi wani mutumin New York jiya Laraba da yin wasu ayyuka ma gwamnatin China ba bisa ka'ida ba a cikin Amurka inda ake tuhumar sa da tattara bayanan sirri kan canawa masu rajin kare demokaradiyya da kuma yan tawaye a cewar ma'aikatar shari'ar Amurka.
Abai da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Babban taron jam'iyyar Democrat na Amurka ya ci gaba jiya inda ya cika wuni na uku da aka gabatar da jawabai. Jigajigan jam'iyyar da dama ne suka yi jawabi kamar Tim Walz dan takarar mataimakin shugaban kasa da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton wanda ya fara jawabinsa da godewa shugaban kasa Joe Biden kada ya yaba wa mataimakiyarsa Kamala Harris kafin ya maida hankali kan tsohon shugaba Donald Trump. Ya tambayi mahalartan taron shin wa kuke so ya muku aiki a fadar White House. Yace a shekarar 2024 muna da zabi da ya bayyana karara. Ni dai haka nake gani.
Kamala Harris for the people and the other guy who's proved even more than the first go around that he's about me, myself, and I.
Kamala Harris ta mutane. Shi ko wancan mutumin wanda ya tabbatar fiye da lokacinsa na farko cewa kansa kawai ya sani shi kadai mai cewa shi kadai. Clinton yana fada a Chicago inda ya amince da shigarsa takarar shugaban kasa a shekarar 1996. Akwai Amurkawa da suka yi ikirarin cewa ana hana su yin rajista don kansu samu daman kada kura'a a watan Nuwamba. Wani rukunin matasa da Olivia Juliana mawallafiya a TikTok ta jagoranta sun yi irin wannan ikirarin. Juliana tana cewa
the fact is our right to vote is under attack.
Sake batun gaskiya shine ana kaiwa ƴancin mu na zabe hari. Jam'iyyar Republican ta Donald Trump tana kuntata mana yin zabe amma ba za mu kyale su ba su shafagar, kuma Kamala Harris ita ma ba za ta kyale su ba. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Hakim Jeffries yana cikin jigajigai da suka yi jawabi a rana ta uku, wanda shi ma yayi jawabi da ya kayatar da ƴan jam'iyyar da ke halartar babban taron.
Kamala Harris is a courageous leader, a compassionate leader.
Kamala Harris shugaba ce mai karfin zuciya, shugaba ce mai tausayawa, kana shugaba ce mai hankali wanda za ta samar da kyakkyawar makoma. Ya ce Kamala Harris tana fafutuka ga ƴancinmu, Kamala Harris tana fafutuka ga iyalinmu, Kamala Harris tana fafutuka ga haɗin kan makomarmu. Ku bar mu mai da Kamala Harris shugabar Amurka na cikin 47. Su ma taurarin nishadi ba a basu a baya ba, inda suka nishadantar da mahalartan taron kamar shahararren mawakin Amurka Steve Wonder, wanda ya jijjiga filin taron da waka kamar haka. A cikin jerin masu jawabi, Nancy Pelosi, tsohuwar kakakin majalisar dokokin Amurka, ita ma ta yi kira ga ƴan Democrat da su taimaka su zaɓi mai takara da zai kare demokradiyyar Amurka. Ta ce Amurka ta shaidi wani mummunan lokaci da aka kaiwa demokradiyyar hari a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Ta ce sun yi tsayin daka sun tabbatar da demokradiyya ta dore, don haka lokaci yayi da ya kamata mu maimaita yin haka, ta jefa wa Kamala Harris ƙuri'a.
And I know that Vice President Harris is ready to.
Take na san cewa mataimakin shugaban kasa Kamala Harris za ta kai mu wani matsayi na gaba. Dan takarar mataimakin shugaban kasa Tim Walz ya gode wa Kamala Harris da ta amince da shi ta zabe shi ya taya ta takara.
Thank you first of all to Vice President Harris. Thanks for putting your trust in me.
Ya kuma gode wa shugabanni da baki ɗaya ƴan jam'iyyarsa ta Democrats.
So thank you to all of you here in Chicago.
Yau ne dai ake sa ran za a kammala wannan babban taron Democrat a Chicago wanda aka fara tun daga ranar Litinin. To madalla, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tasharar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka bui ba.
Na yaro uba da uwa ne, to idan mu kuma al'ummarmu muka ce lalle sai namiji, kuma namijin nan ya gaza, to mun kashe kanmu.
Idan an samu talent na tattalin arziki, ya kamata kai kuma kai adjusting.
Ai muhalli shahid, doka ika mata ai idan mutum isa ba ije a jikinsa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Na Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Lauyoyi da masu kula da lamura suna ganin sakacin iyaye ko rashin sanin tasirin dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara a rayuwar yaran yasa aka watsi da ita a matakin jihohi. A yau bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan batu sun ce daukar matakin ba sani ba sabo zai sa dukan waɗanda haƙƙin kula da ƙananan yara ya rataya a wuyansu su shiga taitayinsu. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ci gaban tattaunawar da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da takwaran aikin ta barista Ibrahim Chedi tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na kasar reshen jihar Kano da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam da ke wakilta iyaye a wannan zaman
Malam Aminu da zaka ambata mana cewa akwai tsakaci daga bangaren iyaye ko wasu daga cikin gudun misali ya kake ganin ya kamata an karar da su azabar da su dangane da waɗannan hakoki na yara da suke kansu kuma su fahimci cewa irin waɗannan dokokin za su taimaka musu wajen sauke wannan nauyi
kasa san adam yana da wani abu idan ba jiya a cikin sa ba to ba zai iya bari ya ce yanzu misali kamar shekara ta ƙarshen 2019 zuwa 2020 da ake fama da matsala ta COVID-19 ai ta ga mutane ba su kai wannan takunkumi da yake amma da aka dinga kofin hotun tafi da gidanka a kama wannan an hukunta a kama wannan ai kaga mutane yake ba su dinga yanzu da mun kamata a ce a dinga bi titina giyaran in an gani sai a tankace shi jahiltar doka ba uzuri bane in za a hukunta daya biyu wani ba zai sake ba magana ta gundarin gaskiya akwai sakacin iyaye sannan kuma da su kansu hukumomin ko saboda dalilan siyasa ne ko menene gaskiya ba sa abin da idace
barista Bilkisu akwai yara a Borno da suka tsinci kansu a tsari na aikin ta'addanci ga shekarun su a ka'ida doka irin wannan ta ba su kariya amma kuma sun yi aika ba ka gan wannan yara ɗaya daga cikin watakila wurare da ina da doka watakila ta gaza misali
dama ko ni yanzu ba na yi maganar gazawar ta bata bangaren wa'inda za su sa ido na farko daga grassroots wajen dabbakata cewa su dokar sun magana dokar gami mun kuma a namu fahimtar in dai abu na al'umma ne to kamata ya ce da mai unguwa da hakimi da dakaci
da
limamai su aka sa a gaba saboda sun fi kusa da al'umma su kuma dimin da'imin mutuwa ki raba su da jama'a su ya kamata ka ga wani ma issue ne na da ni ma da ne raise wannan sai suka ce to wannan is subject to review ka san ni a hakika abin da yake janyo lalacewar rangwamen gata na yaran mu shine mun zubar da marriage institution yadda aka saba aure da duk wanda izo zai aure sai an tabbatar da waye shi me ya dafi unsa yaya mu'amalar sa take kafin a bashi ɗan sannan an ba da ɗan za a dinga bibiya yaya suke zama yake kula da ita kuma lokacin da ka lura rayuwa tana da sauki za a iya cewa 100% matar rayuwarta a ƙarƙashin miji komai kuma namijin nan ya fita zai siyo mata kayan kwalliya zai siyo mata bayan ci da sha da sutura to amma yanzu rayuwa ta canja mu kuma malam Bahaushe ya ji yadda da reality in the sense that rayuwa ta canja kudin da yake samu yanzu ko malamin makaranta yana cici ana ba shi 60 da zai iya dauko mun shinkafa ya sai mai ya sai waye aikin asibiti yanzu duk ba zai iya kuma sannan yayi aure ya kulle mace a daka ya hana ta dan wani sana'a sai ya ce shi ba so a gama ta shi to amma ko mu ba za mu iya fito da hanyoyi da zamu dinga sana'o'i
wai ta Child Right Act ko Child Protection Act nan da ake magana ta yi magana kan wannan wurin da
ta yi magana akan a kula da well-being na yaro to kula da well-being na yaro uwa da uba da uwa ne to idan mu kuma al'umma mu muka ce lalle sai namiji kuma namijin nan ya gaza to mun kashe kanmu ba zai ba za ta gudu ba dan ta yi zirafafi shi yasa muke titi baya shi namijin ba zai iya ba kuma mai taimaka mishi an hana ta to dole ne muna so mu gyara zamantakewar mu namijin da zai aure yarka ka yadda ya aure ta sai ka tabbatar da waye shi sannan kuma kafin ka aure da ita ne mun kanka sai ga zuwa Italy ka sai mata ka tabbatar ka mata sana'a ko keke dinki ne ta iya kuma an samu mata yadda abin da zai dore kamata duk dan majalisu da yan local government da suke ta suna taimakawa taimakon su ya zama kamar duwar ruwa ne ba sa fasama da hanyar ci gaban wannan taimakon
barista ce ɗi kamar bayanin Bilkisu yana nuna cewa kalubalen da ake samu ko da yin dokar ko aiwatar da ita da kuma matsalar da ake samu a cikin su al'umma yana da nasaba da sha'anin tattalin arziki. Me karin bayani idan ka yarda mu cikin
na yarda da abin da sai dai zan kara kuma guda daya. Abin suna tafiya ne guda da matsala ta tattalin arziki da kuma sakaci ta al'umma. Kamar yadda ta faɗa, idan an samu challenge na tattalin arziki ya kamata kai kuma kai adjustment, ma'ana kai ma ka daidaita kanka daidai da wannan yanayin na tafiyar tattalin arziki.
To amma wacce rawa doka za ta taka ko kuma dokoki irin su child rights act din nan za ta taka?
Kamar yadda aka fara faɗar jazawar ta, ya kamata a ce ta taɓo ma matsala ta aure. Tunda aure shine institution din da yake producing din yara,
yake sai
ka je course din da ake samar da yaran ka dan mai gyara kafin ka zo ka ce bayan sun fara an zubo su za ka ci gaba da gyara. Ai a musulunci.
Amma kuma a bayananka, ka ce wasu daga cikin sassa na shari'a lo su kama aka kwafo
suka kwafa da nan
aka sassa, kuma sannan akwai sassa na fundamental human rights wannan section 4 ne ko chapter 4 yawa. Idan haka ne me kake bukata ku
abin da nake so na ce a koma family lo wanda ya shafi harkar aurataiya
iyali kai tsaye
iyali a nemo wasu abubuwan na ciki ko kuma wanda ma babu su a cikin family law din
a gina su
a zo a incorporation din su a ciki. Abin da nake nufi shine a sa wata ka'ida na duk mutumin da ya san ba zai iya rike mata biyu ba ko ba zai aure mata masu sama da ɗaya ba. Abin da ita mutane da yawa za su yi mamaki a ce a to ayya mutum kamar musulmi yana faɗa haka, ai musulunci cewa ya ɗayar ma so aka yi mana tsara a hannun kuma da ba'ata wanda yake da iko yana da ba'a. Aka ce me ba'a? Malaman usul da jurisprudence sai suka ce ita ce mutum financial ability da kuma capability na harkar auratayya. Idan mutum ya zama to ba shi da financial abun nan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaje
tana azumi
sai aka ce yaje azumi. In ka koma kuma cikin alqur'ani ka ce wa aka yi fanki huma da ba bayan an jero duku sai mutara ai mata da yawa, amma sai aka ce in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ku yi fada me rashin adalci ba ana nufin iyakanta ita ba san ba har abin da zai biyo bayan ta na yayanta. Ka zo ka tara matan da za su haifi yayan da kai ka san ai ido ba mudu ba ya san kima, ka san ba ka da halin da za ka rike su ka karo mata kana gidan maya ka kuma wani hayan ka tara mata ba adalci a ciki auren haramun ne. In an yi wata doka da ta hana irin waɗannan masu wannan auren na ganganci ba a yi laifi ba, shi yasa na ga ma a je source din da ake producing yara shi ma a jono shi a jikin lodin to dan a kare su tun kan haife su.
To Malam Aminu, iyaye yawanci a nan lardin an san ku da cujiya irin wannan, yanzu ga abin da ba rasa yake faɗa, ya kake ganin karɓuwar irin waɗannan abubuwan idan an shigo da su cikin dokar ƙasa?
Ka san mu society namu ne wasu irin muɗaɗɗun mutane ne, ga abun ma da misali na ka'ida ne amma mai ilimi ko na addini ko na zamani zai fito ya faɗa, amma wani bai sai ni from lawyer kawai ya ci abinci zo ce kan ikirari. Ai muhalli shahid doka ya kamata a yi idan mutum ya saba ije a jikinsa.
To madalla mun ɗauki dogon lokaci kan wannan batu, amma kafin mu jingine shi shirin ya nemi sanin tasirin sa maganar aure a dokar kamar yadda waɗansu suka shawarta. Abinda za mu duba kenan mako mai zuwa. Kafin nan a madadin bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Cedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri. Ki muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai, amma a takaice.
To baba, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon. Tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya fito gangamin yakin neman zaɓe a karo na farko a bainar jama'a cikin tsatsauran matakan tsaro tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya. Sannan mutumin da zai zama mataimakin shugaban ƙasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zaɓe Tim Walz da tsohon shugaban kasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jama'iyyar da suka yi jawabai a babban taron kasa na jama'iyyar a jiya Laraba rana ta 3 a birnin Chicago.
To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma anjima da hantsi za ku ji maimaitin wannan shiri. Amma kafin mu sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan sarkin Bojuwa na Kumasi Alhaji Mamuda Moshi wanda Allah ya masa cikawa a ranar Litinin. To Allah ya ji kansa da rahama ya kyauta ta karshen mu. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da injiniya mu na wannan safiyar ni Baba Yakub Makeri da na shirya na gabatar tare da bada umarni. Nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Wassalamu.